إذا الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan Ramadan hijira 1446 21 ga watan 3 2025 zamu tashi aya ta 269 a cikin suratul baqara na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 269 Allah ta'ala bayan ya gaya mana a ayar da ta gabata game da makirci na shedan yadda yake raba mutum da hanyar Allah mun kawo tarko wanda shedan yake dana wa dan adam wajen guda 18 wadanda kowane tarko shedan yayin nasarar kama dan adam zai halaka shi ta wannan bangare daga ciki akwai umartar sa da rowa da kuma aikata alfasha da kuma nuna masa cewa in yana taimakon addinin Allah da kudin sa ko da lokacin sa ko da lafiyar sa ko da mulkin sa ko da duba ta dama sawa'un kaki yake da shi a office yake taimakon jama'a ko wata katuwa kujera ya samu yake taimakon al'umma ko kuma wani mukami ya samu ko wata baiwa Allah ya masa sai yake taimakon addini shedan zai zo ya dinga sa masa wasiwasi cewa zai iya rasa wannan kujera ko zai iya rasa wannan mukami ko zai iya rasa wannan dama idan yana tallafawa addinin Allah da kuma bayin Allah to shine mun ji kuma bayani akan waɗannan to sai Allah ta'ala yace yu'til hikmata man yasha'u Allah ta'ala yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikmata wanda duk aka bashi hikima faqad utiya khairan kathiran hakika an bashi alheri kuma alherin ma mai yawa amma yadhakkaru illa ulul albab amma ba kowa yake tintintini ba kowa yake tunawa ba kowa yake wa'astuwa ba illa ulul albab, sai waɗanda suke da hankali, suke da zurfin hankali, suke da zurfin tunani, suke da zurfin hange. Wannan aya kai tsaye abinda take nuna mana menene hikimar da Allah yace idan an baka alheri mai yawa. Wace hikima ce idan an baka ka samu alheri mai yawa? Kuma hikima Allah yace yi util hikimata, daga Allah take kai tsaye. Wasu malamai sun ce ita hikima kat takunu gariziya, takan iya zama haka aka halice ka da hikimarka da basirarka da azancinka da wayonka da wayewarka da sanin ya kamata. Wani haka Allah yake halittarsa tun yana karami, sai kaga Allah ya bashi fasaha, ya bashi zalaka, ya bashi hikima, ya bashi basira, ya bashi azanci, ya bashi hangen nesa, ya san abin da ya kamata a aje a can da wanda ya kamata a aje a can. Wa qad takunu muktasaba, wasu lokutan kuma hikima takan iya zama mukhalada, cudanya da masu fasaha, da masu shekaru, da masu ilimi, da masu azanci, da waɗanda suka san abin da ya kamata, yawan zama da su, da karanta tattafansu, da cudanya da su, da gogayya da su, sai kaga mutum shi ma ya juye, ya zama yana da abin da ake kira hikima. Ita hikima wato a lissafi na Al-Qur'ani mai girma abu ne mai muhimmanci, tunda Allah ta'ala ya ce wanda aka bashi hikima an bashi alheri mai yawa. Daga ciki za mu ga Allah ta'ala ya siffanta kansa da Al-Hakimu, wanda malamai sun ce dinda Al-Hakimu ya zo imma ma'khuzun min al-hikimati ko min al-hukumi. Idan ma'khuzun ne min al-hikimati, to hikimar Allah guda biyu ce, akwai hikima ghaiya, akwai hikima suriya. Duk abin da kaga Allah ya ce ayi, to akwai hikima da tasa Allah ya ce ayi shi. Duk abin da kaga Allah ya ce a bari, akwai hikima da tasa Allah ya ce a bar shi. In an bar shi, akwai abin da za a amfana da shi a duniya da lahira. Wancan kuma in an yi shi, akwai abin da za a amfana duniya da lahira. Idan kuwa ba a yi ba, to rashin yin zai haifar da wasu matsaloli da ba wanda ya san yawansu sai Allah. Kamar yadda kuma sabawa Allah, in ya hana aka ki hannuwa, abinda zai biyo baya yana da matsala, zai haifar da matsala da yawa. Saboda a cikin bin Allah akwai albarkar rayuwa, akwai tsarin rayuwa, akwai zaman lafiya, akwai alkhairi duniya da lahira. A cikin saban Allah akwai matsaloli masu tarin yawa waɗanda za su iya gurgunta zaman lafiya, su gurgunta tattalin arziki, su gurgunta zamantakewa na al'umma. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, sai Allah ya ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. A cikin wannan Allah, Allah ya faɗi cuta, ya faɗi magani, yace barna ta bayyana a tudu da kwari. Me ya haifar da wannan barna? Sai Allah ya ce, ta'ala ya ce bima kasabat aydin nas, aydin nas din nan, hannun mutane, ko bayarwa, ko dauka, ko ajewa, ko sa hannu, duk abin da ake da hannu, da abin da ake da kafa, da abin da ake da baki, an faɗa hannu ne saboda komai mafi yawa da hannu ake sarrafa shi. A sign na agreement, a sign na yaki, ko warware yaki, ko sa hannun siye, ko sa hannun siyawa, ko sa hannun hawa, ko sa hannun sauka, ko ba da lasisin ayi kaza, ko hana lasisin ayi kaza, duk magana ce ta takarda da sa hannu. Duk mukamin da aka dora mutane wata takarda aka ba su, duk mukamin da aka soke su wata takarda aka ba su, duk wani zirga-zirga na arziki da kai komo, duk an gina shi ne akan sa hannu da ba da wata takarda, da ba da wani lasisi, da ba da wani permission, da makamantan irin waɗannan. Saboda haka liyuziqahum ba'dhal ladzi amilu, ba'dhal ladzi amilu, wasu lokutan sai Allah ta'ala ya dandana mana shashin wani abu da muka aikata ba duka ba. Me hikimar dandana mana mu ji daci, mu sha wahala? Sai Allah ya ce la'allahum yarji'un, domin watakila wannan zai musu gargadi su dawo, su komo, su gyara abubuwan da suka yi wanda yake ba daidai ba. Kaga a cikin wannan akwai hikima. Walau ya'khudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba. Allah yace da ina kama ku da irin abin da kuke aikatawa da yanzu ba mutum ko daya a ban kasa. Wai afu an kathir. Allah yana kauda kai, yana afuwa, yana rangwame, yana yafiya, yana tausayi, yana jin kai, yakan bau wani saboda wani, yakan yafiwa wani saboda wani. To shi yasa aka ga duniya take daidaita. Shi yasa aka sifanta Allah da wannan. In kuma an ciro shi ne min al-hukumi, to shi kuma al-hukumu irin na Allah kashi biyu ne. Akwai al-hukumu shar'i, akwai al-hukumu al-kauni. Akwai abin da Allah yake hukuntawa a shar'ance, in ma dai ya bada labari, labarin sa gaskiya ne. Wa imma ya zartar da doka, bin dokarsa kuma adalci ne a duk hukuncin Allah na ayi ko a bari. To haka nan kuma idan hukunci Allah ta'ala yayi kaunan na kaddara, zai zo maka da abin da kake so, wata zai zo maka da abin da baka so. Shi ma a cikin haka akwai hikima. Idan abu ya same ka mai dadi, kai godiya ga Allah, sai godiya ta zama maka alheri. Idan jaraba ta same ka, kai hakuri, sai hakurin ya zama maka alkhairi. Kaga a cikin komai akwai hikima. To nan sana ita kalman alhikimatu din, ita ta maimaita cikin alqur'ani sau 20. To wane ma'anonin da suke dauka suna koma zuwa ga ma'anoni biyar. Din da ka karanta kalmar hikima ko kauce kalmar hikima a cikin alqur'ani, ba ta fita daga waɗannan ma'anoni guda ɗayan biyar. So in ka bata waccan ma'anar, kaga bata dauka ba, to ba ta waccan ma'anar ko waccan ma'anar. A cikin ma'anonin nan guda biyar zaka ga ma'anar ta dace daram da wannan kalmar ta hikima ta zuwa alqur'ani. Daga ciki akwai wato ma'anar hikima din tana nufin sanya abu inda ya dace, a lokacin da ya dace, yadda ya dace. Idan kaga Allah ta'ala ya jingina wa kansa al-hakimu, to da wannan ne duk abin da Allah yake yi akan tsari yake yin sa, akan ilimi yake yin sa. Shi zaka ga wallahu alimun hakimun tayyaba a cikin alqur'ani. Duk kuma da ka duba siyakin ta, kafin a ƙarshen aya a faɗi wallahu alimun hakimun ko wa kana Allahu aliman hakima ko inna Allaha alimun hakim, to zaka ga cewa wani babban abu akai bayani, akai aka kulle ayar da waɗannan sunayen na Allah guda biyu, ilimi da hikima, ilimi da hukunci, hukunci na shari'a ko hukunci na kaunu ko kuma hikima suriya ko hikima gwa'iya. Wasannan idan ma'ana ta biyu, sai kaga cewa akan yi amfani da ita a matsayin wa'azi, kamar da Allah ce hikimatun baligha fama tugunin nuzul. Anan hikima ta zo da ma'anan wa'azi. Idan kawa mutum wa'azi, udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Amfani da uslubi mai kyau, amfani da hanya mai kyau, inda ya kamata ai dimi ai dimi, inda ya kamata ai sanyi ai sanyi, inda ya kamata ai da gudu ai da gudu. Wato shi ba zafi ko sanyi ake so a shari'a ba. Ina ya kamata ai sanyi, ina ya kamata ai zafi. Yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane, wani zaka ga yadda Annabi ya masa alaihi salatu wassalam ya bambanta da wani. Malamai sun kawo misali guda hudu na hikimar wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai mutumin da ana karatu a masallaci, babban makaranta da kowace daraja a duniya tace makarantar manzon Allah. Malamin da yafi kowa iya koyawa a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗaliban da suka fi kowa sa'an malami a duniya sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaman da ya fi kowane zamani daraja shi ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Makarantar da kowace daraja makarantar gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ga Annabi yana koyar da sahabbai a masallaci a zamaninsa, wani ya shigo ya fi tsari a masallaci. Mafi girman university, ɗaya daga cikin manyan masallace masu daraja guda uku, a gaban wanda ya fi kowa daraja, da masu ɗaukan karatun da suka fi kowa daraja, da darasin da ya fi kowanne daraja alkur'ani da hadisi, ana ba da wannan wani ya shigo ya rashin ladabi. Ya samu wata nahiya malam kawai ya kwaɓa wannansa sai ya saki fitsari daga tsaye. Kai ku kasan wannan mutumin ya fi kowa ta'addanci. Amma me aka fuskantar da shi? Sahabbai suka yi cakansa. Annabi ya ce da'uhu jalish. Malam da yake sahabbai masu biyayya ne, ba wanda ya motsa daga inda yake. La tazrimuhu. Kar ku firgita shi, kar ku razana shi, ya ruga da gudu yana fitsari a wando. Ku bar shi, ba ya fara ba, ya kare. Aka nutso aka koma aka zauna, ya ci gaba da tsira fitsarinsa. sai da ya kare kaf ya ja mazagin wannan sa ya daure ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa wannan gurin masallaci ne ba a gina shi don a dinga tsula fitsari a ciki ba guri ne na sallah da zikirin Allah da karatun Qur'ani sai ya ji dadin yadda aka yi masa aka ilmantar da shi abinda bai sani ba sannan kuma sai ya addu'a ya ce to nagode Allah ya min rahama yayi maka rahama banda sauran mutane ka ji tabargaza ta biyu ga tabargaza a aiki ga tabargaza a magana wannan mutumin malamai sun yi nazari masana halayyar dan adam sun yi nazari akan wannan kissa malaman da suke rubuta uslubi na da'awa sun yi nazari akan wannan kissa wanda suke rubuta sakafatu da'iya wato wayewar mai wayar da kai kamar yadda aka yi littafi ta'alimul muta'allim dariqat ta'allum to kuma an yi sakafatu da'iya kaifa yad'u da'iya shi mai kiran yaya zai kira mai wa'azi ya zai masana halayyar dan adam masana darasi akan yadda ake mu'amala da dan adam sun yi nazari akan wannan kissa sun fitar da matsaloli sun fi 40 wannan kissa kadai da ta faru fa amma abinda yake a takaice wannan kissa ta nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da wanda bai sani ba sai ya fara sanar da shi yanzu da zai sake dawowa ya sake yin fitsari yanzu yayi me yayi ganganci da zai sake dawowa ya sake fadar kalmar cewa ni da kai Allah kadai zai wa rahama banda sauran mutane yayi me yayi ganganci sannan ba kone daga nesa wakili ne na jama'a daga wata nahiya yake bai da ilimin sanin addini da an bari an dake shi ko an furgita shi an razana shi ya fita da gudu ya je ya hau dokin sa ko alfajarin sa ko raƙumin sa ko jakin sa ya koma garin su me zai ce cace ina yin fitsari suka rufe ni da duka ba zai faɗa a ina ye ba ba zai faɗi me ya faru ba amma zai faɗi dukan da aka yi masa daga nan to kai daga zuwa kuma sai a gaban sa aka dake a gaban malamin aka dake duka to kaga wani sai ya ce to a wannan addinin kam ni ma bazan shiga ba daga zuwa sai kawai da kai fitsari ba za a san a ina ya fitsarin ba me ya faru ba dukan sa da aka yi to wannan hikima ce ta kare addini usulubi na daya na biyu akwai wanda matashi ne shi kuma ya zo ya shigo masallaci ya zo babban makaranta gaban babban malami yace na zo ka bani lasisi in dinga yin zina ka ji sakon da ya zo da shi a karamaka yanzu wani yayi wannan tambaya a wannan masallacin ai kafin ka ce mai yan agaji ko yan hizba sun yi waje da shi kai dan baka da mutunci malam zaka wannan tambayar amma annabi alaihi salatu wassalam da yake ya san matasa ya san rayuwarsu ya san damuwarsu suna da saraha ba su da munafunci kaga sun maka hauka to haukan daga can ya fito sai annabi alaihi salatu yace zauna matso matso ya matso yace me kace yace yana so a bashi lasisi ya je ya badala annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in an baka lasisi zaka yi badala kana so a yi da babarka ka ji wata tambaya yace a ba na so a yi da babata wane mutum yace to kowa ma baya so a yi da babarsa kana so a yi da yakka da yakka da yan uwan mahaifinka da yan uwan mahaifin duk wata mace da take da daraja a gurin sa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita a matsayin misali kana so a je a yi lalata da ita yace a yace to sauran mutane ma ba sa so a yi da nasu sai ya taba kirjin sa yace Allah shiryar da kai shikenan magana ta wuce da hikima da basira da an ware masa matsala kenan wannan ka'ida da annabi ya ba wannan matashi alaihi salatu wassalam ita ya kamata kowane matashi ya haukai duk sanda za ka yi abu mara kyau kai ta tunanin in kai ne za a yi da naka ya zaka ji in kana shirin ka je ka lalata ƴan wani in kai za a lalata ƴan kafa in kawo wani ce in kai za a lalata ta kafa so da ka wannan zai sa ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka kaga an ware masa matsala cikin hikima ba duka ba zagi ba babu abin da ya kama da haka na uku misali na uku da suka kawo shi kuma wanda ya san dokar ya san yadda ake gudanar da ita sai je ya samu zobe na baki na zinare ya sa a hannunsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da shi sai ya zo ya kama hannunsa sai ya murza zoban ya cire iwurgar ya ce ya ɗayan ku zai yi ganganci ya dauki garwashin wuta ya sa a dan yatsansa. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce, sai sahabbai suka ce, ka je ka dau zobanka, ai Annabi ya hana ka amfani da shi a matsayin sawa ne, bai hana ka je ka siyar ba. Sai ce, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna ya cire shi ya wurgar, to bazan ƙara sawa ba ko bazan dauke shi ba. Aka ce wannan shi kuma saboda shi yana zuwa makaranta kullum, yana kuma jin wa'azi kullum, kuma ya san hukuncin abin, ya je ya ganganci ya saba. Shi yasa Annabi alaihi salatu wasallam sai ya nuna masa abin a aikace, kuma ya nuna masa damuwarsa akan abin da ya aikata, saboda kamar yana sa ne ya je ya aikata. Kun ga waɗannan usulubai sun bambanta daga mutum zuwa mutum, daga guri zuwa guri. Wanda ya fi kowa cutar da Annabi alaihi salatu wasallam da baki da aiki shine Abdullahi bin Ubay bin Salul. Amma Allah ya azurta shi da ƴarsa da ɗansa, muminan gaskiya ne. Amma baya yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai ya je a wani guri a kawo labarin, ko Allah ya saukar da aya ya faɗa, amma bai taɓa yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai dai sirizum AC rada ba sa sarrahawa. Sai sahabbai suka ga cutar ta yi yawa. Dama munafiki shine wanda zai bayyana abu a fili kyakkyawa ya ɓoye mummuna a zuciyarsa. Sai sahabbai suka ce, ya Rasulullah, a kashe mutumin nan, yana cutar da kai, yana cutar da addini. Sai Annabi sai ya ce, a'a, li Allah ya tahaddasa nasu anna Muhammadan ya katulu ashabahu, kada mu yi haka, mu ba da kofa jama'a su tafi suna yadawa a kafafen yada labarai cewa Muhammad ya fara kashe mabiyansa. Wanda suke nesa ba su san me yake ba. Mu da muke ne muka san me yake. So in muka kashe shi, mun bude kofar wanda zai shigo addini ta zai kai, wallahi yanzu an fara kashe masu sallah. Da kansa yasa aka kashe wani. Ba a san dalilin abin da yayi ba, tunda ba a fili abin yake yadda kowa zai iya gani ba. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Kun ga anan abu ya bambanta daga guri zuwa guri, gwargwadon yanayin mutanen. Wasu lokacin hikima takan zo da ma'anan fassara alqur'ani rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar wazkurna ma yutila fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima. Ku tuna ko ku ambata abinda ake karantawa a dakunanku, kenan ya nuna da qur'ani da hikima karanta su ake. Wazkurna ma yutila abinda ake karantawa a cikin dakunanku. Sai Allah ya ce, min ayatin lahi, alqur'ani kenan, wa hikima, da hikima. Hikima anan ita ce fassara alqur'ani, rayuwa Annabi ita ce fassara qur'ani. Ma'ana qur'ani akwai rubutacce, akwai aikatacce. Kamar ka ce theory ne da practical. Saboda ba wani littafi a duniya da za a ce kawai a dauka a karanta ba ai practical ɗinsa ba. Waye yayi practical din qur'ani aikace? Kana khulquhul qur'an. Wanda zai aikata qur'ani, aga qur'ani aikatacce, aga qur'ani mai magana, aga qur'ani na tafiya, aga qur'ani a aikace, shine a kalli manzon Allah, shine qur'ani a aikace. Da haka idan ka raba aikin manzon Allah da qur'ani, to qur'anin ba za ka gane shi ba, kuma aikin ba za ka gane shi ba. Saboda duk abin da aka ce a aikata sai an samu mai aikatawa. Yanzu dukkan malaman duniya da suke koyar da mu kwasa-kwasai, bayan sun gama koya maka a jikin allo, sai kuma an je an yi practical. Yanzu Qur'ani mai aya 6000 da mai 36 ba ai practical din kowace aya yadda ake aikata ta ba? Kaga shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita ce take fassara Qur'ani, kuma ita ce hikima. Da yadda kaga an yi adafin hikima akan kitab. Wa ba'athur yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kama arsalna fiikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kaga duk wannan adafin hikima ne. Laqad mannallahu alal mu'minina iz ba'atha fi rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata. Duk wannan hikima tana daukan wannan ma'anar. Sannan hikima takan zo da ma'anar ilimi da fahimta. Ka zama mai ilimi kuma ka fahimci ilimin, akan fassara shi da hikima. Misali, wa laqad atayna luqmanal hikmata anashkuru li wa laqad atayna luqmanal hikmata anashkuru lillah Allah ta'ala ce haƙiƙa mun bawa duk umana hikima kenan wannan wa'azin da ya madansa ya gaya masa wasu dokoki na zaman duniya tun daga haƙin Allah haƙin iyaye haƙin jama'a har zuwa ƙarshe ya wa'azi sallah zakka yadda ake tafiya gabaki ɗaya waɗannan ɗabi'u da suluki da aqida da ibada da mu'amala da suluki da ya koya madansa gaba ɗaya waɗannan abun an kira su hikima to kaga ashe kenan ilimi da fahimta ilimin yana daukar hikima sannan wasu lokutan hikima takan zo da ma'ana annabta faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima kunga anan hikima tana daukar ma'anan wato annabta da aka basu ko kuma aka abinan din su to malamai sun fassara mana yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira wajen menene hikiman nan akwai fassara wajen 11 daga ciki akwai shi aka rawaito daga Abdurrahman bin Zaid a cikin tafsirin Ibn Jawzi to al-hikmatu hiya al-aqalu fi din abin da ake kira hikima wato ka zama a cikin addini kana hankalta kana da hankali na gane addini kana yin addinin ka da hankali kana yin sa da basira to wannan ana kiransa hikima kenan wanda Allah ta'ala ya bashi addini kuma yasa ya gane addinin kuma yake aiki da addinin wannan ya samu hikima sannan ma'ana ta biyu hikima takan zo da wannan al-isaba fil qawli wal fi'l idan dan zaka yi magana da ta dace zaka yi aikin da ya dace to wannan magana da ta dace a san da ta dace da kuma aiki a lokacin da ya dace to wannan ana kiransa hikima shi yasa yadda zaka yi magana da mutanen birni da na kauye yana da bambanci yadda zaka yi magana da samari da bambanci da tsofaffi yadda zaka yi magana da yara yana da bambanci da manya yadda zaka yi magana da muta da masu ilimin zamani yana da bambanci da wanda ba su da shi da ƴan birni da ƴan kauye da na kusa da na nesa da masu saurin fahimta da masu saurin fahimta yana bambanta in ka dauko maganar primary kana wa ƴan jami'a ko dauko maganar ƴan jami'a kana ma ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary kana yi wa ƴan primary ko ka dauko maganar ƴan secondary karama kana yi wa ƴan babba to zaka ga cewa karatu baya tafiya daidai duk da karatu kake bayarwa amma kana ba da shi ga wanda kwakwalwarsa bata kai ya gane ba shi yasa aka kasa cewa akwai 6 akwai 33 akwai 4 matakin karshe shine ka je jami'a matakin farko ka je primary to abin ka je primary ai karatu ake baka da malami da aji da dalibai in ka je secondary karama ma malami ne da aji da littattafai da malamai in ka je secondary babba ma haka in ka je jami'a ma haka to amma yanzu sai aka dauko professor da ke koyarwa a jami'a aka ce dauko littafin da kake koyo ɗan jami'a je kaka koyarwa ɗan primary school wannan karatu yazo ya ta zuba karatu ɗan primary suna kallon sa yana kun gane an gane do you understand suna yes sir shi a gurin sa karatu yake bayarwa amma waɗanda yake ba karatun kwakwalan su ba su kai karfin da za su gane me ake cewa dan ba abu matakai an kai su can ba yanzu akwai karatun da zaka ga na ƴan jami'a ne sai ka ji dan primary ya shiga akwai na ƴan primary kuma ka ga dan jami'a ya shiga saboda karatu yanzu diyari ke ce amma gane matakan ilimin ma duk an riga an dakatar da su shi yasa yace dacewa a cikin fada da aiki daga mujahid yace hina shi hikima sana ibrahimun naka ya fassara hikima da cewa huwal faham duk magana da aka fada ka fahimta domin Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yana cewa rigimar duniya ta taso ne akan abu uku qillatul ilmi aw qillatul fahmi aw su'ul qasadi din da kaga ana rigima ka sa ta a skeli ɗayan ukun nan zaka gano dalilin ta ko qillatul ilmi ɗayan ba shi da ilimin abin sosai akwai karancin ilimi a cikin mutum biyu da suke tattaunawa to wannan karancin ilimin ya haifar da matsala ko na biyu qillatul fahmi akwai karancin fahimta a tsakanin ɗaya biyu masu tattaunawa ko kuma su'ul qasadi ɗaya daga ciki manufarsa ba ta da kyau mummunan manufa gare shi to wannan baya fita duk wani abin da kaga ba a fahimci juna ba to ɗayan ukun nan ne ya kawo shi ko karancin ilimi ko karancin fahimta ko kuma mummunan manufa sannan daga Abdullahi dan Abbas da Suddi sun fassara hikima da cewa shi ce annabta shine daya daga cikin fassarorin da aka yi mata daga Qatada kuma ya fassara hikima cewa shine ilmul Qur'an ka gane Qur'ani nasikhuhu wa mansukhuhu muhkamuhu mutashabi ka gane alqur'ani da ilimin mukansa to wannan shine ainin hikima daga Rabi'u bin Khaisam kuma ya fassara hikima da cewa shine alkhashiyatu kawai ka zama mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah mai girmama Allah mai san Allah mai girmama Allah mai kwadai rahmar Allah mai tsoron azabar Allah mai bin dokar Allah yi nayi bari na bari mai godiya akan ni'imar Allah mai hakuri da jarabawa Allah mai tuba in ya aikata laifi waɗannan abubuwan goma in ka hada su ka zama mai khashiya sannan kuma ka zama mai hikima sannan hikima shine ma'rifatud din al ma'rifatu bid-din wal fiqh wato ya zama kana da sani da addini kuma kana da fahimtar sa wannan fassara daga Ibn Wahhab daga Imam Malik sannan wani da ya tashi fassara ta tara cewa hikima shine alwara'u fid-din ka zama mai tsantseni ka dinga taka tsantsan a cikin maganarka da aikinka ka dinga taka tsantsan to kana da hikima dan mai taka tsantsan ba a fiye kama shi da laifi ba dan bai fada ba sai da yayi tunani bai aikata ba sai da ya lissafa wani sarki ne ya kirawo masu hikima ya tara su yace an ce duk kuna da hikima idan Allah ina so a rubuta min jumla daya wanda idan mai bakin ciki ya karanta ta zai ji dadi idan mai farin ciki ya karanta ta zai ji bakin ciki kalma daya kal jumla daya kawai nake so a rubuta mu sai wani yace ai mai sauki ne kawo takarda da ya kawo takarda sai yace hazal waqatu yamdi wannan lokacin zai wuce yace to wannan jumlar duk wanda yake cikin dadin ya karanta ta zai ji ba dadi duk wanda yake cikin wahala karanta ta zai ji dadi kaga hikima da basira kana cikin wahala sai aka rubuta maka wannan lokacin zai wuce me zaka ji a ranka kana cikin ganiyan mulki kana cikin ganiyan kudi sai ne rubuta maka wannan lokacin zai wuce zaka ce hasada kake ya san zai wuce amma baya so a fada to kaga wannan kalma ba ta da dadin fada ga mai jin dadi amma tana da dadin fada ga wanda yake cikin wahala cewa duk wahala ka hakuri lokacin zai wuce duk dadi kai hakuri dadin zai wuce to wannan jumla ce kwaya daya amma za ta farantawa wani za ta bakantawa wani saka akai cikin ma'anar hikima akwai ilimi da aiki da shi kuma shine ma mafi girman fassarar da aka ba hikima kowanne ilimi ya aiki da shi shi yasa kuka ga ai a Najeriya mafi yawan mu ba mu da hikima ma'ana an zo da ilimin noma ana koyawa a jami'a amma gonakin mu sun bushe kamata ya a ce wannan department din na agric a dauko shi a mai da shi gona a tsakiyar gona kamata a department din da ka fito kafin ka shigo ko ta ina sai ka ga eka 700 ko eka 1000 a tsakiyar gona ya kamata da an gama kawai a mika ma fatanya amma sai ka ga mutum ya zama doctor ko degree ɗaya ko rabi ko na hudu wata kila ba bai san hanyar gona ba na'am kaga hikima shine wanda ya iya ya karanta agriculture to kamata ya ace kuma a ganshi da arzikin noma da dabarar noma da hikimomin noma na zamani abinci ya ƙara samuwa saboda ana da ƙwararru a wannan fannin wanda suka karanta tattalin arziki kamata a ce su suke ƙwararrun da za a saka a wajen fito da yadda arzikinmu zai ƙara burin ƙasa wanda suka karanta harkar tsaro a sa su a hanyar da za su inganta tsaro to ana ta karanta tsaro a jami'a ana ta digiri ana PhD akan harkar security amma kuma a ƙasa ba security ana ta harka karanta harkar wato me ake kiranta harkar noma amma a ƙasa babu ba noman ana ta karanta harkar tattalin arziki a ƙasa babu ana ta karanta harkar tsaro a ƙasa ba tsaron to kaga hikima shine in an karanta abu an gane a zo kuma a aikata shi to an yi hikima kenan kenan aiki da ilimi ko ma wani ilimi dan akai aiki da shi to an yi hikima ma'ana an yi amfani da abinda aka sani an saka shi inda ya dace to wannan shine fassarori da aka hakaito daga wasu malamai sun fassara wannan hikima da ake nufin yu'til hikmata man yasha'u Allah yana bada hikima ga wanda ya ga dama jinginawa Allah ganin dama ashe zai iya ba musulmi zai iya ba wanda ba musulmi ba zai iya ba da zai iya ba wa uba zai iya ba wa mace zai iya ba wa namiji zai iya ba wa babba zai iya ba wa karami saboda kyauta ce daga Allah yu'ti kaga wannan aiki ne na Allah sifa ce fi'iliya Allah ta'ala yana aikata haka kuma man yasha'u in ya abun akwai mashi'a a ciki akwai mashi'a mashi'a daban mahabba daban ita mashi'a tana nufin musulmi zai samu wanda ba musulmi ba ma zai samu shi yasa alhikmatu dalatul mu'min wannan ba hadisi bane amma magana ce mai dimbin hikima hikima batacciyar abunka ne in ka ganshi a hannun kowa sai ka dauka ba laifi ka tafi cana ka je ka koyo yadda ake sarrafa kwamfuta ko yadda ake sarrafa inji ko yadda ake gyaran kaza ka zo ka bude kana yi ba laifi ka tafi Japan ka je ka koyo wata dabara ko wata fasaha ko wani hikima ka zo ka koyar ba laifi ka shiga kowace ƙasa a duniya tare da addininka da al'adarka suna nan amanna da kai dan wata kila addinin su zaka dauko wa ba mai daka dawo ba in al'adar su zaka dauko ba za mu daka dawo ba amma da zaka dauko fasaha su yadda suke kere-kere yadda suka inganta duniyar su to kaga wannan zaka zo ka amfani jama'a ka da ita akwai wata magana da ake jingina ta ga hadisi amma ba hadisi bace hikima ce kai aiki dan a duniyar ka kamar ba za ka mutu ba kai aiki a lahira ka kamar za ka mutu yanzu wannan hikima ce sosai ana nufin ka dage ka nemi duniya da kyau kuma ka nemi lahira da kyau a tafi gona ai kiyo ai noma a kafa kamfanin nuka kanana da manya a tashi ai aiki in an kira sallah kuma a je ai sallah da an ce Allahu akbar sai mu aje kayan aiki mu shiga masallaci kaga mun yi aiki dan lahira mu kamar zamu mutu kuma mun tafi gona kamar zamu dawama yawa to a hada duniya kenan a hada da lahira sahabbai sun yi wannan dabarar sai kaga sahabi yana son ya zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana son ya zauna a rumfarsa a raba masa hankali ga ilimi ana zazzagawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ga kuma kasuwa ana zazzago kudi sai ya ce kai makoci na zo mu hade rumfan mu kai ka zauna mana a kasuwar ni kuma in tafi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ka nemo mana kudi a kasuwa ni kuma nemo mana karatu da yamma sai mu hadu sai ka gaya min nawa aka samu a kasuwa ni kuma gaya maka nawa aka samu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama na ilimi gobe sai ai canji kai sai ka tafi makaranta ni kuma in tafi rumfan kasuwa abinda na samu da abinda ka samu sai mu meeting point yau me aka ai wani yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa kaza jibril yazo ya saukar da aya kaza kaga duk ilimin ranar bai wuce ni ba sannan kuma duk abin da aka samu na albarka kasuwa shi ma bai wuce ni ba mallan ka taba jin mutanen da suke da fasaha da hikima irin sahabbai duniyar busu batta ta tafi ba lahira busu batta ta tafi ba to wannan shine wato hikima wasu kan ce ita kalmar hikima ma wata yar sarka ce ko wani dan awarware ne da ake sawa mai suna barima wanda ake sa a hancin dabba idan ana son ta tsaya sai a ja shi ake cewa raƙumi da akala da abin da kake son ka tsaye da shi sai ka ja sai zama kamar burki ka ja masa burki to wannan shine hikima abinda zai ja maka burki ya sa duk abin da zaka yi kai da takatsantsan to shine asalin kalmar hikima da hukumu daga wancan gurin aka tsago ta. Da haka suka ce hikima shine abinda zai hana ka wani aikata wani abu kamar yadda yake hana dabba tafiya. Hana ka zalunci ya kuma sa ka kai abinda ya dace. Wanda suka fassara hikima a cikin zamani an yi littafai daban-daban wani yake cewa al-hikmatu ma'rifatul haqq wal amalu bihi. Sanin gaskiya da kuma aiki da gaskiyar. Wani yace al-isaba fil qawli wal amal dacewa a fada da aiki wani yace darbun ne min al ilmi yamna'u min rukubil batin wani ilimi ne Allah yake baka wanda zai kare ka daga hawa dokin san rai da san zuciya ko kuma wato khuruj nafsil insan ila kamali hal mumkin fitar ran mutum ma'ana mutum ya fito da baiwarsa da basirarsa zuwa ga abin da zai sa shi ya zama ya samu kamala ta magana da kamala ta aiki wasu gace kuma al ulumun nafi'at duk wani ilimi mai amfani ka sa shi a cikin hikima wal ma'arifus sa'iba da duk wani sani wanda ya dace wal uqulul musaddada da duk wasu hankula da suke tafiya akan dacewa wal albabur razina da kuma wasu hankula masu hangen nesa wa isabatu sawab fil aqwali wal af'ali da kuma dacewa da abin da aka aikata aiki ya dace da magana magana ta dace da aiki 100%. Wasu ka fasara al-qasd wal i'tidalu shine a tafi tsakatsaki a daidaita komai wa idrakul ilal a gane hikimar komai da abin da yasa ake ce a yi shi wal gayat abinda malamai suke kira wato al-ilal wal gayat ko al-asbab wal gayat al-asbab al gayat akwai asbab akwai gayat sababi da kuma inda zaka al-wasa'il laha ahkamul maqasid wannan yana cikin hikima wasu kace kuma wato basira al-mustanira ce Allah ya baka basira mai haske mai dogon tunani da dogon lissafi da tsari ya zama a rayuwarka kana da tsari ba kana tafiya ne awan igiya ba ina zaka baka sani ba daga ina kake ina za baka sani ba ina plan ɗinka karamin plan long term plan short term plan medium term plan baka da tsari da dogon zango tsarinka mai dogon zango babu mai gajeren zango babu mai matsakaicin zango babu wai kai me kake so ka zama nan da shekara 10 baka da wani rubutaccen abu shekara 5 fa me plan ɗinka na shekara 5 babu akan ka akan ƴaƴanka akan makarantarka akan gonarka akan kasuwarka akan aikinka duk baka tsarin koyo ba sai abin da Allah ya kawo wannan ba basira a ciki ba hikima wasu kuma sun fassara cewa fi'lu ma yanbagi alal wajhi allazi yanbagi fil waqti allazi yanbagi wannan ma fassara ta yi kyau cewa aikata abin da ya dace ta fuskar da ya dace a lokacin da ya dace wasu ka dinkule gaba ɗaya suka ce duk waɗannan abubuwan da aka faɗa hikima ne sai dai kowa da irin tasa hikimar da Allah ya bashi wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan khairan kuma Allah ya ce kaseeran a ce hikima tana gyara duniya hikima tana gyara lahira hikima ta kan sa ba za ka yi abin da zaka cuci ba ko ba za ka yi abin da zaka cuci wani ba hikima ta kan sa ka bada haƙƙin Allah a sanda Allah ya nemi ka bashi haƙƙin ka bada haƙƙin waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma ba tare da kai ka cutar da kanka ba ma'ana ka san haƙƙinka ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin iyayenka da sauran waɗanda suke da haƙƙi a kanka kuma kana kokari kowa ka sauke haƙƙinsa daidai gurgudu dan haka ita wannan wato shine ma'anan wato hikima a cikin waɗannan abubuwa wasu malamai kuma suka ƙara da cewa a wajen musulmi hikima a wannan zamanin shine ka samu sawabit akwai abin da ke kira as-sawabit abinda kaka kuskura ka canza su duk wani karatu da wani ilimi da zaka yi da wani bincike kada ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas duk wani karatu da wani malami zai da wani bincike da za a yi binciken ya zama kai ya shafi waɗannan abubuwan guda takwas na farko tauhidinka da imaninka da aqidarka ingantacciya kada ka bari wani ya karatu ya gano maka Allah babu shi ko ya maka karatu ya gano ba sai an bauta Allah ba ko ya maka karatu ya gano maka ba lahira ka aje wannan karatun kawai kowa yayi shi dai ya tafi yayin karatunsa amma mu ba za mu sauka daga kan tauhidi ba ba za mu sauka daga kan imani ba ba za mu sauka daga kan aqida sahiha ba wannan shine abu na farko da baya karɓar canji ba wani karatu duk binciken da saboda abinda muke aikatawa kala biyu ne akwai ibadar da Allah ya sa mata lokaci akwai ibadar da Allah bai sa mata lokaci ba yanzu imani yaushe ake farawa shi ake karewa na'am amma sallah fa tana da lokacin farawa da lokacin karewa amma imani shi bai da lokaci kawai kai imani ka dayo akan imani ka mutu akan imani ka shiga kana duk da imaninka dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingatattu wajen kafa hujja a cikin addini wannan baya karɓar canji don in babu rayuwa annabi to ba za a gane Qur'ani ba saboda haka wannan shi ma duk karatun da za yi da binciken da za yi da nazarin da za yi kada ka karbi canji akan wannan sai dai ka saurara ka karkade kunnuwanka kai tafiyar ka kawai sannan na uku addinu kamilun la yaqbalu al-ihdas ka yadda cewa addini cikakke ne baya karbar kari duk wani kari da za a kawo da sunan addini a saka shi a addini ka sa kafa ka bal da shi ya fita waje addini cikakke ne Imam Malik yace duk wanda yace za a ƙara wani abu da sunan ibada a cikin addini to yana tuhuma cewa addini bai cika ba wannan kakkai wasa da wannan wannan baya karɓar bincike kan ma ka tattauna da wannan kan ma ka tattauna da kowa akan wannan addini ya cika ko bai cika ba wannan ba matsala ce da za a zauna a yi nakashi ba kai a gurin ka ya cika wani ne yazo yace Imam Malik mu tattauna mu yi muqabala sai Imam Malik yace akan me za mu muqabala akan kai abinda kai yadda da shi ko akan ni abinda na yadda da shi sai ce to shikenan yanzu kai ka yadda da wani abu ni na yadda da wani abu in za mu muqabala sai muqabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga nan koma naka sai muqabala ta nuna naka ne gaskiya zan sauka daga kan nawan koma naka yace to shikenan sai na koma kan naka saboda karin jaye ne a muqabala sai muka je muka sake wani muqabala shi ma yarin jaye ne sai mu koma kan wancan shi ma gobe ma muka je da wancan yarin jaye duk sanda aka rin jaye ka muqabala ya nuna baka da gaskiya yace to addini na ni na yadda da shi na gamsu da shi 100% bana bukatar mu tattauna da wani akan sa kai da naka kake shakka ka tafi kai ta muqabala da shi in wani ya kada kai sai ka koma nasa in ka kada shi ya koma naka shi yasa yace duk mutumin da yake yawan shiga mas'alolin rikici za ka kullun yana canza ra'ayi yau yana kan wancan gobe yana kan wancan amma tunda ka yadda cewa Allah ɗaya ne ba shi ba mota gaskiya sai shi to ka tsaya akan wannan annabi Muhammadu manzon Allah ne tsaya anan wannan baya buƙatar sunnar manzon Allah ingantacciya ko mutawatira ce ko ba mutawatira in dai ta inganta manzon Allah kai hujja ce addini ba ma buƙatar mu tattauna da kowa akan wannan addinin Allah cikakke ne baya buƙatar ƙari ba zan yi muqabala da kai akan zai karbi ƙari ko ba zai karbi ƙari ba ni a guri na baya karbi ƙari in kana karbi ƙari a gurin ka je ka kai mai ƙarin kafirai waɗanda suke kan kafirci a guri na batattu ne kuma in sun mutu a kafirci wuta za su shiga ba wanda zai zo mu tattauna da shi ya ce min a'a ai an gano kafircin nan ma akwai mai kyau akwai mara kyau ko kuma a'a da addininka da nasa za a iya samun wata gada ka ɗebo wani daga cikin naka ya ɗebo wani daga cikin nasa ku samu mahada a'a kakka yadda da wannan me ake kiransa
compromise
interfaith ko ma me za ka kakka yadda da wannan yawa a gurinka kahuri ne musulmi ne saboda haka babu yadda za a wanke mana kafirci mu daina ganin kafirci da kazanta har abada kafirci kazanta ne kuma wanda ya mutu yana yi ya mutu dan wuta ne har abada sannan na gaba shine G da B ga shugaba musulmi abinda bai sabu saban Allah ba wannan addinin Allah ne as-sam'u wa ta'a malami Umar bi ma'asiyatin fa iza umira bi ma'asiyatin fala sam'a wala ta'a to wannan shi ma baya karbar jidali sannan abinda akai ijma'i a kansa ka tsaya a kansa indai an ce maka an yi ijma'i to kakkake ta ijma'in malamai wannan mas'alar ijma'i in ta tabbata an yi ijma'i akan mas'ala kada ka yadda ku tattauna wani da ita ce ka tattauna wani da shi akan wannan ko karba ko ajewa sannan addinin Allah ilimin addini ne ba a karbar ilimin addini sai daga wanda aka yadda da addininsa don haka kakka yadda wanda baka yadda da addininsa ba ma ya koyar da kai duk wanda baka yadda da addininsa ba ko a social media ka ganshi wuce shafinsa tsayawa ka saurari wanda ma baka yadda da addininsa ba saboda addininka shine jarinka addininka shine za ka yi maka hisabi da shi bai kamata ka je ka koyi addini a gurin wanda shi kansa bai da addinin ba ko kuma addininsa yana rawa dan mai rawan zai koya ma to kaga wanda ya koya maka addini mai rawa mara tabbas to ya cutar da kai dan haka ilimin addini ne ba a karbasa sai wanda aka yadda da addininsa sannan duk magana da za a kan yancin dan adam ko darajar dan adam kada a shiga haƙƙin Allah. Duk wani ƴanci da za a baka a cikin ƴancin ka zagi Allah, ko ka zagi Qur'ani, ko ka zagi Annabi, ko ka zagi Musulunci, ko ka zagi Sahabbai, ko ka zagi Ahlul Baiti, ko ka zagi Malamai, ko ka zagi Shugabannin Musulmi, wannan ba ƴanci ba ne. A Musulunci ba a ba mutum ƴanci ya kashe wani, ko ya ci mutuncin wani, ko ya ci dukiyar wani, ko a baka ƴanci kai abin da zai fitar da hankalinka, ko ya zubar da mutuncinka. Waɗannan abubuwan guda biyar ba a ba mutum ƴanci ya taka su. Ba a taka addini da sunan ƴanci, ba a taka dukiyar mutane da sunan ƴanci, ba a taka rayukan mutane da sunan ƴanci, ba a taka mutuncin mutane da sunan ƴanci, ba a taka nasabar mutane da mutuncinsu da sunan ƴanci. Waɗannan abubuwan ƴanci ba zai baka dama ka taɓa su ba. Idan ka kada wani ya ce muna da ƴancin, wani ya ce yana da ƴancin ya zagi Allah ko ya zagi Musulunci. In kai kana da ƴancin ka zagi Musulunci, to lalle wani kun zai tura ka lahira ai maka hisabi a can. Yawwa. To wannan shine a taƙaice wato abinda ya faɗi ma'anar hikima. Sai kuma fa'idodin da ke ƙarƙashin wannan aya, akwai fa'idoji guda 11 da zamu koya. Na farko shine tabbatar da ayyuka da suka shafi mashi'a ga Allah. Shine muka ce yu'ti, bayarwa. Wannan bayarwa aiki ne na Allah. Ko? Kenan Allah yana bayarwa. Sai musaran ya bamu. Allah ka bamu, ka bamu, ka bamu ba iyaka. Sannan Allah yana bada wani abu, kuma Allah ya kira abun alheri. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira. To Allah ka bamu hikima ta zai mana alheri mai yawa. Wannan cikin as-sifatul fi'iliya. Sannan na biyu, tabbatar da cewa shari'a da ilimi daga cikin falalar Allah ake samun su. Domin babban fassarar da aka wa hikima shine samun ilimi mai inganci da kuma shari'a. Kenan Allah ta'ala shi yake bada shari'a. Mai neman shari'a ya neme ta a gurin Allah. Sannan tabbatar wa Allah mashi'a, mas'ala ta uku, cewa Allah ta'ala yana ganin dama. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Sannan mas'ala ta hudu, tabbatar da hikima cewa daga gurin Allah take. Kuma hikima kamala ce. Mai bada kamala ko shi ya fi cancanta ya zama yana da kamala. Kina Allah ta'ala yana da hikima, yana da hukumu, yana da ilmu. So ashe Allah in ya baka ilimi, ya baka hikima, ya baka wani abin da za ka yi daraja da shi. Kuma jinganawa Allah hikima da dangana mutum, hikima tana da bambanci. Hikimar Allah ta'ala daban, hikimar ɗan adam daban. Ko da sun yi tarayya a suna, to siffar Allah ba ta kama da siffar mutum ba, siffar mutum ba ta kama da siffar Allah ba, kamar da suka bambanta a zati, suka bambanta a suna, suka bambanta a aiki, suka bambanta a samuwa. Sannan na biyar, alfahari ne mai girma, daraja ce mai girma Allah ya baka hikima. Sannan na shida, wajabcin godiya ga wanda Allah ya masa wata ni'ima. Duk wanda Allah ya masa wata ni'ima, to ya gode. Sannan ni'ima ba ta shafi sai kuɗi ko mulki ba. A'a, basira da Allah zai baka da ƙwazo wajen sanin abin da ya kamata ko a duniya ko a lahira, wannan yana cin abin da zaka ba Allah godiya akai. Sannan na bakwai, hanyoyin isuwa zuwa ga hikima suna da yawa. Shi yasa Allah ya kira shi khairan kafira. Ashe wannan fassara da muka kawo wajen guda 11 akan ma'anar hikima ba iya kace dace hikimar ba. Akwai wasu hikimomin ma da Allah ya boye. Duk abin da zai amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira, ko ya amfani waninka a duniya, dama dai biyu ne, daga duniya sai ina sai lahira. Ashe ba za ka cutar da duniyar ka dan lahirar ka ba, ba za ka cutar da lahirar ka dan duniyar ka ba. Daga cikin haka, hikima ta koya maka cewa kada ka rena aikin kirki komai kankantansa, domin zai iya zama dalilin tsiranka. Kada ka rena aikin sako komai kankantansa, domin zai iya zama dalilin wato halakarka. Sannan wato na takwas, baiwar Allah ce akan bayinsa wanda ya ga dama ya bashi hikima. Da haka Allah ka bamu hikima. Sannan kuma na matsala ta tara, Allah ya gaya mana muhimmancin hankali. Da yace wa ma yadhakkaru illa ulul albab, babu masu tintintini sai masu hankali. Ashe hankali idan bai nuna maka Allah ba, to lalle baka da hankali, baka da hankali. Akwai al-aqalu aqalani matbu'un wa masmu. Shi sa aka ce hada hankali da shari'a shi yake sa dan adam ya tsira. In kana son ka gane haka, shine da hasken ido da hasken fitila. Yanzu da fitila ta mutu, ai gudun nan yayi duhu, duk da idanmu yana da me, yana da haske. Idan kuma mutum idansa ya makance ko an kuna fitilan nan gaba ɗaya ba zai gani ba saboda ba hasken ido. Ashe an sai an hada me hasken ido da hasken fitila. To hasken fitila shine hasken shari'a, hasken ido shine hasken hankali. Shi yasa ake gabatar da shari'a akan hankali, kuma in baka da hankali sai a dauke ma shari'a. Mukallaf shine al-aqilul baligh, wanda bashi da hankali akwai shari'a akan mahaukaci. To shi yasa an-naqlu muqaddamun 'ala al-aql, sannan la ta'arudu bayna an-naql wal-aql, babu cin karo tsakanin hankali da nassi. Duk wanda yace hankali ya sabawa nassi, to akwai ɗayan biyu, ko dai hankalin bai hankalta ba ko nassin bai inganta ba. Amma al-aql salim والنص الصحيح لا يختلفان ابدا ولا يتناقضان ولا يختلفان ولا يتعارضان نصي انغاتاتشه ده hankali lafiyayye ba sa cin karo idan kaga sun ci karo ta atuhumu daya ko dai hankalin naka kai ba mai hankali bane shi yasa kake ganin wannan nassin bai dace ba ko kuma ainihin nassin shi ba ingantacce bane bincike ya nuna ba ingantacce bane amma in nassin ya inganta to lalle hankali zai tabbatar da abin da ke cikin sa daidai ne to shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu akwai littafi da aka wallafa mujalladi 11 sunan sa daru ta'arud bainal aql wan naql wata ran na taba yin me ake kiran sa ko ganganci ne ko kuma na dauko wannan littafin ina son karanta da na dau mujalladin farko sai da nayi shafi 100 ban san me ake cewa ba shafi 100 nayi ban san me nake yi kawai larabci da kigaya ba ake so a ce ba mana ganewa ace oh in Allah sunanta kun kuɗe cin karo tsakanin hankali da nas mujalladi 11 ne to ne na tafi har na kusa shafi 50 na gaba shafi 100 na gaba ba na ganewa ina ce to dama wanda yake cewa mai hankali da mai nassi ka kiyaye su kuma wanda ya rubuta littafin nan kun san wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai da nazo ina wannan tunanin sai naji Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya faɗi irin abin da na faɗa yace shi ma a farkon dalibta da ya dau wannan littafin yana karantawa sai da karanta mujalladi 2 zuwa 3 bai gane da ake cewa saboda zurfin maganganun da aka yi a cikin littafin yana buƙatar sai ka karanto wasu muqaddimomi da yawa sun fara washe maka kwakwalwa kafin ka gane me ake nufi sai da kaji ana cewa in babba ya shiga cikin karami in karamin ya juya to wannan cikaro ba ai kama haske ne da duhu za a samu haske akan duhu ko ku haske yana korar duhu ko ku haske za ta haɗu da duhu mutum dabba ne ko ko dabba ce mutum mutum yana cikin dabba ko dabba tana cikin mutum in kace dabba mutum ya shiga ko ko kace mutum dabba ta shiga ko ko mutum zai shiga ta shashin dabba ya fita ta shakin da ba dabba ba idan kace dutse da karfe akwai karo tsakanin su dutse zai iya zama karfe ko karfe zai iya zama dutse idan an kwasa dutse da karfe maddarsu daban-daban za su iya cin karo ko za su iya haɗuwa a guri daya da Allah wannan maganar ba ka kaje karanta Qur'ani ba saboda masu hankalin ake magana da su waɗanda suka ce hankali yafi nassi su ake faradi a littafin to shine ake san a basu misali a cikin hankalin ma za a nuna musu basu da hankali a cikin nassin kuma za a ga musu basu gane Qur'ani ba so da duk mutumin da bai dauki Qur'ani wani fa yana tilawa izu 20 kullun kuma tilawa izu 20 din yana gane kowace kalma cikin Qur'ani sun Qur'anin ya zama jikin su da haka ba kama mai da Qur'ani ya zama jikinka ba Qur'ani bai zama ruwa akan harshen ka ba baka karanta shi qira'a qira'atu tadabbur da zaka zo kace an samu wani abu ya ci karo da nasi to da haka kaga sai a tuku hankalinka a ce kai ba ka ci ne da cin bokata shi kuma haukan nan dama dangi ne al-jununu hunun shi ma haukan ba wai iri ɗaya bane akwai mahaukacin da zai sa riga shi masa kyau amma ko mahaukaci ne da za ka iya karatu haka kuma haka zama babban mutum kuma kana nan da dan nau'in ka na hauka sannan wannan ya nuna mana falalar cewa tunawa da hankaltar lafiya shi yafi komai amfani a wajen mutum. Duk mutumin da ya kama rayuwarsa bai san waye shi ba, waye shi ba, me yasa yayi shi ba, a ina yake, me yake, ina za shi, me zai faru. Kada ka tantance da daddare ka kawo ka wannan tambayar. Ni wane ne? Wane ne yayi ni? Me yasa yayi ni? A ina nake? Me nake yi? Ina za ni daga nan, me zai faru? Wani masani da ya tashi ya rikice ya ce wai shi bai gane wannan ba, ba shi da amsa wannan tambayar. Yace jitu. Nazo. Min aina jitu? Daga ina nake? Ila aina? Yace la adari. Qultu limaza la adari? Fa qultu la adari. Lastu adari. Ban sani ba, sai na tambayi ban sani ba, to me yasa ban sani ba? Ita ma tace ita ma bata sani ba. Wai ce kawai ya ga shi a duniya. Daga ina yake, ina za shi, waye shi, me yasa aka yi shi bai sani ba? Mu ko muna da amsa. Waye ka? Allah. Me yasa yayi ka? Dan ka bauta masa. Kai waye? Mutum ne. A ina kake? A duniya. Me aka saka? Bauta. Ina za ka? Lahira. Me zai faru? Wuta ko aljanna? Ba mai wannan amsa sai musulmi. Duk wanda ba musulmi za ka ga bai da wannan amsar. In ka ce daga ina yake, sai ce daga buri. Burin kuma daga ina? Burin daga ina? Sai ya maka shiru. Dan da ya ce burin daga kaza, sai mu ce shi kuma to abinda burin yazo daga shi ma daga ina yake. Daga nan sai ka rikita shi. To Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuskuren harshe ko muka yi rashin sani, Allah ya yafe mana. Muna roƙon Allah ta'ala ya shiga lamarin mu. To kamar yadda ake gani dai, insha Allah zan yi tafiya gobe. Dr. Muhammad Lawan zai ci gaba da tafsiri. Abinda muka karanta a tsawon wannan lokaci, insha Allah muna fata zan je ƙasa mai tsarki insha Allah ta'ala. Muna fata abinda muka karanta daidai na waɗannan kwanaki 15 Allah ya karɓa. Inda muka yi kuskure ko muka yi tuntuɓar harshe ko muka yi ba daidai ba, Allah ya yafe mana. Kuma a ƙofa a buɗe take, wanda ya ji wani kuskure ko tuntuɓar harshe, akwai wayar mu, akwai lambar mu, ko ya kira ni ko ya kira waɗanda muke tare da su. Yace a karatu kaza ko a guri kaza ko a yanayi kaza abinda aka faɗa ba haka yake ba, to insha Allah in muka gano ba hakan bane, za mu gaya wa jama'a cewa mun gano kuskure a karatu na kaza mai lamba kaza kuma an gyara. Mu a gurin mu gyara kuskure ba faduwa bane, karɓar gyara ba faduwa bane, gane cewa kaza da kafacinta ba haka bane, wannan ba zai rage darajarka ta komai ba. An tambaye ka abinda baka sani ba, ka ce baka sani ba, wannan ba zai rage darajarka ba. In ka yi kuskure ka gyara, wannan ba zai rage darajarka ba. Shi yake nuna ma mutum ya san abin da yake yi. Malam mai tambaya tana cewa shekarunta 16 ne, amma har yanzu bata fara ganin jinin al'ada ba. Shi ne take tambayar ko azumi ya wajaba a kanta. Ai dama alamomin balaga ga mace ko namiji ana kirga su, ko da shekaru, ko da jinin al'ada, ko da balaga, ko da mafarki. Saboda haka tunda ke biki fara jinin al'ada ba, to sai ai amfani da shekaru. Da kin kai shekara 15 kawai ki fara azumi, ko da biki fara jinin al'ada ba. Dan ta yi wa ki kai 40 ma biki fara ba. Akwai waɗanda ba sa farawa da wuri, akwai wanda yake daukewa da wuri, akwai waɗanda kuma ma ba sa yi kwata-kwata, an samu su a cikin wato tarihi ko a cikin yanayi na mata. Kuma akwai buƙatar ki je asibiti don wata kila akwai wata matsala da za a iya bincikawa a ga me yasa biki fara al'ada ba hakin kai 15. Shin wannan normal ne mace ta kai 15 ba ta fara al'ada ba? Ba wata matsala. Inda matsala a nemi ƙwararru za su gaya miki, in ba matsala sai ki ci gaba da rayuwarki. Amma ta ɓangaren addini da sallah da azumi da sauran ibadu duka sun hau kanki da zarar kin kai shekara 15, ko da biki mafarki ba, ko da ko biki ga jinin al'ada ba. Malam naji ana cewa mai al'ada in za ta yi wankan ɗaukewa jini, wai sai ta yi tsifa. To tsifa shi abinda ake so shi ne, a wajen wanka ana son ta'amimul jasad bil ma'i, wannan yato ana son jiki ya game ruwa, ya game jiki baki daya. Idan wannan tsifar za ta sa wato ko za ta hana ruwa shiga, sai a yi. Idan tsifar ba za ta hana ruwa shiga ba, ma'ana akwai wacce lallabinta bai yi ƙarfin da in an zuba ruwa ba zai ratsa ba, to shikenan wannan kaga ba ta da buƙatar sai ta warware kitsanta. Wacce kuma ya zama cewa kitsan ya riga ya yi ƙarfi sosai, ko an rufe shi da wasu robobi waɗanda ruwa ba zai shiga ba, shi kuma ana so babba daga cikin sharaɗin wanka abu biyu ne: ta'amimul jasad bil ma'i wan niyyatu, ko ina ruwa ya taba a jikinka sannan kai niyya. To kaga ai ruwa, idan wani guri ruwa bai taba ba, an samu me? an samu lum'a aka to samun lum'a aka ya sa wanka ya cika wanka bai cika ba saboda haka shi yasa zaka ga wasu malamai suka dauki hadisin Ummu Salama sifatawa cewa a warware kitsan wasu kuma su ce a hadisin bai inganta ba sai an warware kitsan ba to kowanne dai abinda za a duba asalin me ake so ai a wankan shine ana son a ga mai jiki da ruwa ya dan kuma gargadin gashin mata kuma ya bambanta wata gashin ta mai kauri ne wata mai laushi ne wani mai yawa ne wani kadan ne wani an ci kuikuye shi yadda an zuba ruwa ba zai shiga ba baram haifiyar mu ta yi rashin lafiyar da yasa ta sha azumi 28 bata samu lafiya ba har zuwa yau kuma sai gashi Allah ya karbaranta yaya matsayin wannan azumin da ta sha muka dauki zahirin hadisin Nana Aisha cewa wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa su yi masa man mata alaihi sawm sama anhu waliyuhu hadisin Bukhari ni wannan hadisin da shi nake ba da fatawa domin shine ba shi da wata mu'arada ka fassara da cewa ana nufin azumin bakance ko azumin kafara ko azumin kaza ai na farilla shine na asali ba yadda za a yi na farilla ya fita kuma na bakance ya shiga so da haka asalin annabi yace arama azumi yana nufin mai farilla so da haka wannan baiwa Allah ta mutu akwai azumi a kanta abinda yafi sauki ku yi mata azumin nan guda 28 ku waliyanta ku yi mata azumi 28 kamar yadda inda a ce abubuwan da suke karban niyaba a cikin rukunan musulunci biyar uku suna karban wakilci bi ba sa karban wakilci da imani da sallah ba a wa kowa ba za ka ce malam babanmu ya mutu bai imani ba mu yi imani mu tura masa wallahi ba za ku tura masa ba babanmu ya mutu baya sallah mu taru mu masa sallah ta shekarun da ya baya yi mu tura masa a'a da sallah da imani in ba kai da kanka ba ba za a yi maka ba amma azumi babanku ya mutu ana bin sa azumi sai ku yi masa babanku ya mutu bai fitar da zakka ba sai ku fitar masa babanku ya mutu bai je haji ba sai ku je haji ku yi masa haji waɗannan uku duka suna karban niyaba amma waɗancan biyun muttafaqun alaihi ba sa karban niyaba saboda haka kaga muka dau zahirin wancan hadisi wanda kuma shine yafi sauki to shi ya kamata aje a ku yi mata azumin kaga ko sabani aka samu dai in kun yi azumin abin da yasa duk har kan mamaci ne na fa daukan ayin saboda in ba ai ba kuma ya zama bashi fa fadailullah haqu an yuqam kara ayin in ana bin sa na farilla to wannan da kuka yi zai masa farilla in ba nauyi akan sa na farilla to wanda kuka yi ya zama masa guzurin lahira da zai zama ya samu karin nafila tunda ne kun yi kun bashi yau mun samu mutane biyu sun zo sun karba addinin musulunci da mace da namiji akwai Blessing mai shekara 18 an mai da ita Aisha akwai Edwin mai shekara 18 ya koma Ibrahim so muna musu fata alheri Allah tabbatar da su a musulunci ko ma'aikatan musulunan suna aiki ba dare ba rana domin ganin an ci gaba da wannan aiki na karbar waɗanda suka zo su karba addinin musulunci muna godiya ga ƴan kwamitinmu da suke aiki ba dare ba rana domin ganin an ci nasarar yau muna da wajen mutane sama da 20 kenan ko wanda suka karba addinin musulunci a wannan shekara akwai kuɗi miliyan 1 daga Professor Isa Alifan Tami Foundation a saka asusun marayu muna godiya Professor Isa Alifan Tami da ka bada gudunmawa ta miliyan 1 a saka asusun marayu Allah ya saka maka da alheri akwai 12,012 wani bawan Allah ya baya Allah ya biya masa bukatunsa akwai 5,000 da wani bayan Allah ya aiko da su shi ma yana neman a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukata akwai 13,390 daga ɗaiɗaiku Allah ya biya musu bukata jiya da nayi magana akan cewa in social media ba a ba su kuɗin data to shine wani ya turo 100,000 yace a ba in social media su sai data su saka a ciki su ci gaba da yada karatutuka na addini kuma gashi ya turo min ma 100,000 ga ta ajihuna da aka bari kai da ka turo 100,000 to ka ganta ko ina wai shugaban social media ko ba shugabanci ba malam Yusha kai ne da dan farin abin nan to da aka ga 100,000 wani bawan Allah ya baku yace ku sai data ku ci gaba da yada addinin musulunci domin kullum ana ka taimako sai a na marayu na sababbin musulunta waɗannan su kuma datar da suke sa suke yada addini ta ina suke samun kuɗin datar to gashi ya ce a baku 100,000 to gashi nan shugaban su yana cewa Allah ya saka ma da alheri sai masu addu'o'i yau dai kun ga akwai dan uwa Dr. Umar Dokaji Allah ya saka mai da alheri mun yi tafiya da shi kwanan nan tafiya kuma ta yi dadi mutumin kirki ne ya iya tafiya da mutane kasa an ce baka gane mutum sai a hali uku. Hali na farko ku yi tafiya, in mai fushi ne zaka gane, in mai hakuri zaka gane, in mai raki ne zaka gane, in mai sauri ne zaka gane, in mara sauri ne zaka gane. Duk a lokacin tafiya halin mutum yana bayyana. To sanan abin da biyu kuma ka bashi ya koya baka, kuma zaka gane wani irin siriki ka aba ya ko wani irin siriki ya karbi yakka. Surukuta tana bayyanar da mutum. Sannan na uku kudi ya shiga tsakaninku. Ka bashi kudi ko ya baka kudi. In an kare lafiya to mutumin kirki. Dan Sayyidina Umar yace a nemo mun wani in bashi mukani, sai aka je sahun gaba aka dauko wani. Yace wannan mai ka duba, yace sallah. Yace a sallah kansa yakewa. Ka bashi kudi kun wanye lafiya, yace a. Yace ka bashi ya koya baka ya ba matsala a surukuta, da yace a. Kun yi tafiya da shi kaga halinsa, yace a, yace to ai wannan sallah daga gaina ya kansa yakewa. Zaka iya samu wani mai sallan kuma ka bashi kudin ka ya cinye. Ta saboda haka baka zabo mun wanda zan ba mu kami ba, wannan masallaci ne ji kake ta sallah, Allah ya sa mata albarka ya karba. Yace amma da waɗannan abun uku muke tantance wanda zamu ba wa aikin jama'a. Lokacin Sayyidina Umar aka yi wannan, kaga abun yana da nauyi. Masu addu'o'i ga sunan da yawa, muna roƙon Allah ya biya wa kowa buƙatar ta alheri. Wasu addu'a suke so ba su da lafiya, wasu kuma dan talauci talauci ne suke so ayi addu'a Allah ya bankadar da shi tafi da talauci, tunda sunansa ma ba shi da dadin ji. Wani kuma jarabawa zai, wani karatu yake, wani jaraba ya gamu da ita, wani gidan haya yake ta fama da shi, sauran dai bukatu iri-iri ga sunan. Duk muna tawassali bi asma'illahil husna wa sifatihil ulya akan Allah ya shiga lamarin, Allah kuma ya kawo sauki. Dama shi Dr. Muhammad Lawan shi ne ya fara gabatar da wannan tafsiri har tsawon kwana bakwai, saboda can abubuwan kullun karuwa suke yi. An sa ni abubuwa wajen guda hudu ko biyar, duk kuma na alheri ne. Daga ciki akwai raba burodi 10,000 kullun ta duniya da Dangote yake yi. Muna cikin wanda aka dankawa raba waɗannan burodi a santoci, muka burodi ne kullun ta duniya, sai an raba guda 10,000. Kaga wannan dole sai ka tsaya kaga wani irin tsari za a yi, masallatai, santoci, gurare, asibitoci, kurkuku wajen ma'aikatan jama'a da sauransu, sai da muka zauna muka tsara yadda za a yi wannan harkar burodi. Sannan na biyu akwai raba shinkafa buhu miliyan ɗaya da za a yi a jihohin Najeriya. To shi ma ina cikin waɗanda suke ba da shawarar yadda za a yi. Sannan akwai gwamnatin jihar Kano ta fito da ciyarwa, wanda aka ba wasu kamfaninnika kullum su yi abinci a kai santoci daban. To ina cikin 'yan kwamitin da suke ɗanɗana abincin su tabbatar an yi shi a kan lokaci, an yi shi da inganci, kuma an yi shi adadin da aka ce. To kaga dole sai an fara azumi, sannan za a fara abincin. Kuma akwai buƙatar mu tsaya mu ga yadda ake gudanar da wannan abinci. Sannan akwai wanda kuma ya raba tirela 500 a Najeriya ga wasu santoci da wasu cibiyoyi na wasu malamai. Shi ma kuma ina cikin waɗanda suka aka dinga wannan aiki na raba waɗannan trelolin abinci. Amma ne mamaki a sunayen da na duba ban ga gwamna ba, amma na gaboci da yawa a ciki. Na haka zan ba da shawara shekara mai zuwa waɗannan trelololi da Allah a karkato da wasu taho Gombe. Sannan kuma ga namu na cikin gida na Salsabil, wanda shi ma duk shekara muna yin abinci, muna raba kayan abinci tare da haɗin gwiwa wasu bayan Allah da ba sa son a faɗi sunayensu. Amma ana ba da shinkafa, ana ba da gero, ana ba da masara, ana ba da sukari, ana ba da mai, ana ba da kayan shayi. Wanda kai dai da matarka ƙwaya ɗaya ko biyu, wannan abin aka baka wannan full package ɗin zai ishe ka daga farkon Ramadana har ƙarshe ba tare da kayi wani abu ba, sai dai kuɗin cefani. To wannan shi ma yana ciki. Sannan daidai zan taho kuma sai ga wani bawan Allah mai kamfanin Amasco, Alhaji Mustapha Amasco. Shi kuma ya ce min da Allah yana so kullum mu dinga yin abincin mutum 250 ana rabawa a santoci. Kuma kafin ka ce mai ya tura kuɗin, to shi ma sai da na samu wanda zai yi wannan aikin na ɗora masa sannan nan tauko. Kun ga wannan ayyuka ne da duk sai an fara Ramadana suke farawa. Kuma abu ne da sai ka tsaya kaga sun hau layi kafin ka tafi, don wani wakilcin in ka ba da shi sai a je a yi ba daidai ba. Shi yasa dole sai an tsaya an tabbatar waɗanda aka sa amintattu ne kwararru ne, masu amana ne, jajirtattu ne, waɗanda za su yi aikin, sannan kuma a tabbata aiki ya fara tafiya, komai ya tsaya, don shi ma ana yi tafsiri ne. Na'am? Bayar da shinkafa da masara, to wannan kuma aka kawo min taliya katan dubu, da shinkafa buhu 300, da masara buhu 600, abinda gero shinkafa buhu 600, da masara 300, da kuma gero shi ma 300, aka ce araba. Kano? Kano fa muna kusa da kusan mutum miliyan 20 fa da suke rayuwa a Kano. Ai wannan abin da kaji ana faɗa, ko shinkafar da za a raba buhu miliyan din nan, da an ce mu rabe ta a Kano, da ko labarin ta ba za a ji ba. Yanzu wannan burodin da ake 100,000 din nan da ake raba, akwai unguwanni biyu kawai, in ka shiga unguwannin za a cinye su a nan. Yanzu kamar da local government muna da mutum miliyan 1 da suke rayuwa da local government, da nasara local government, to yanzu ka shiga da wannan burodin na 100,000, ko mutane miliyan 1 suke rayuwa a gurin, wani ma zai samu labarin an ka burodi? Yanzu duk wannan burodi da ake raba kullum 10,000, wani labarin ma ana raba bai ji ba, sai la ha ana raba burodi har 10,000, saboda adadin yawan mutanen dan 10,000 gashi da yawa, amma kuma ka duba yawan mutanen sai kaga wani ma ko labarin ma an raba ba zai ji ba. Ka raba ka ce akai 100 can, akai 100 can, akai 100 can, akai 1000 can, akai 40 can, akai 50 can, sai kaga ya kare a lissafi, saboda yawan mutane da masu bukata. Kuma ba a aje shi kullun sai an karar da shi, ga su Abubakar na Darus Sunna, kullun sai an karar da burodin nan kafin karfe 8 na dare, saboda ba a so ya kwana ba a hannun mutane ba, muna so ya kwana a cikin su. Yau samari waɗanda ma ba su da abin da za su yi sahur, mu je sabo da mu keken burodin, ga nauyi, ga kyau, ga katon burodi, wannan ga inganci. Kamfanin nukan da aka sa su ma aka ce a sa musu ido, a tabbatar suna gama burodin akan lokaci, suna yin sa da inganci, kuma suna ba da adadin da aka dora musu. Duk waɗannan ayyuka ne masu wahala, masu lada, masu alkhairi, waɗanda ba za a watsar da su ba. To muna godiya ga duk waɗanda suka sa hannu, suka ji kiran da malamai suke ta yi akan mahimmancin ciyarwa da taimakawa jama'a da yaki da yunwa da fatara. Yanzu na ga wannan shekarar Saudiya kuma sun fito da wani abin da mu ma shekara mai zuwa za mu kira masu arziki su yi. Wato ledan nan sai ka ga an saka dala 100 a ciki, ko a saka riyal 500. In ka juya wannan ledan da aka sa maka yogurt da dabino da ruwa da tsinken sakace da burodi da abin nan, kuma kana juya ta kuma sai ka hango riyal 500 a ciki. Riyal 500 fa ya kusa 200,000. Wato masu san aljanna fa, in suna san ta malam akwai ta, wallahi ka taimaka addinin Allah, ka taimaka bayin Allah da arzikinka, malam aljanna ka jira kawai. To muna fata Allah ya saka ma duk waɗanda suke wannan aikin da alheri, wanda muka san da wanda mu sani ba. A nan Gombe ma mutane da yawa sun yi irin wannan, kamar shi Alhaji Balatinka, akwai santoci da suke ciyar da mutane akalla 300,000 kullum. To wannan kaga sabo ne, duk a saba mutane da wannan aikin alheri. A dinga kaiwa santoci, ana ba mutane, duk wanda yake cewa kuma ga arzikinsa karuwa yake, duk wanda yake taimakawa wani damasa karuwa take yi. Saboda haka ba inda ake samun shiga a gurin Allah kamar yadda na karanta mana a baya, irin taimakawa bayin Allah. To muna fata Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka, Allah ya yafe mana kurakuranmu. Waɗannan kwanaki guda 10 da suke kunshe da alkhairi da albarka, muna fata Allah ta'ala cikin rahamarsa da afuwarsa, ba dan mu ba dan laifukanmu da kurakuranmu ba, Allah ya sa mu dace da alherin da ya kunsa a cikin wannan guri. Wanda zai mana addu'a tunda malam Dr. Umar Dukaji kazo, sai kai mana addu'a, ya zama kai karife mana wannan tafsiri na wannan shekara ta wannan bangare. Amma fa ba a rufe tafsiri ba, gobe za a ci gaba, Dr. Muhammad Lawan zai dora ya karasa mana kwanakin nan, ka abaku dama ku je ku ta yin kuma social media, kuna hira da 'yan mata kuma tafsirin ba a karasa. Wanda aka ka rike mun su kan su tafi ko ina, daga nan har ƙarshen Ramadana insha Allah. Yawwa.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك فنسألك اللهم من جميع سبل الفقراء المنصوب إليك اللهم فرج هم المهمومين ونفس قلب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أبنجي ما لم يموت زي تفيا الله أبنجي يكيش لا فيا الله يداو دشي لا فيا إذن دمود أكتي وإن دعكي تيد وإن دعك سكنت أكبا الله أبنجي يمسدو فيك يكي وانا هو الأهل قباترنا إلم أمك الله سبحانه وتعالى يبام يوم أيك دشي الله سبحانه وتعالى يسكى أتكي كاوة وقيمك مالا الله سبحانه وتعالى يبان توفيكي wannan kasantawa mai albarka ya ubangiji ka kara mata albarka ka ba mu shugabanni na gari ta datar da su akan aiki na gari Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyaye mu ka kiyaye mana imanin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa fil lana innaka antal ghafurur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk